A wani rahoto da ofishin kula da basussuka DMO ya fitar a kwata na biyu na wannan shekara ya nuna cewa basussuka waɗanda aka ciwo su daga waje da cikin gida sun kai naira trillion 87.38 kuma shine karan farko da za a ciwo bashi mai yawan irin wannan duk da cewa an hada ne da wanda gwamnatin baya ta ciwo shi yasa aka samu yawan kudin har naira trillion 87.38 wannan lamarin ya dauki hankalin masana tattalin arziki a kasar inda suka bada shawarwari kan yadda za a sarrafa kudaden idan har ana so a samu nasara wajen tara kudaden shiga masu yawa da za su taimaka wajen biyan basussukan Shu'abu Idris Minkati kwararre ne a fannin tattalin arziki ga abin da yake cewa
a yanzu yanda kasar Najeriya take ta ciwo bashi kusan za mu iya cewa bashi yayi mana katutu wasu daga cikin bashi namu ma mun kasa biyan kudin ruwa ake bin mu yawancin jama'a suna ganin kaman ana ma mutane susa ba inda yake musu kaikayi ba za ka ga cewa jama'ar Najeriya kusan kuro na lokaci muna ƙara zama cikin talauci ne ya kamata a ce an fitar da kafida da kuma yanda za a yi a tallafa ma mai karamin karfi mai karamin sana'a da ma 'yan makaranta da sauran jama'an ƙasa ko da ma ba sa aikin komai a samu wata hanya da za a rinka tallafa masu su san cewa akwai gwamnati kuku a saman ma yaran mu aikin yi a saman mu talakawa hanyoyin da za su yi sana'a ko za su yi mai da taro sisi ta nan ne za a yi maganin tashin hankalin da yake addaban mutane
a nashi ra'ayin masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu ya suka ne da kakkausar murya cewa wannan baki zai iya kawo tarnaki a kasafin kuɗin baɗi
ya nuna cewa da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi sun ci basussuka masu yawan gaske kenan wanda kuma wannan zai yi tarnaki a kudaden shiga da ake tarawa saboda yawan kudaden da za a tanadar wajen biyan waɗannan kudade abinda ake cewa debt servicing a kowace shekara kuma wannan ya nuna cewa da dama daga cikin kasafin kudaden da gwamnatin tarayya za ta gabatar da gwamnatin jihohi to zai zama kasafin kudi ne mai gibi kuma gibin zai girma sosai sannan kuma abubuwan da duk aka yi tanaji na gina tattalin arzikin ƙasa zai zama yana da wahala a ci gaba da aiwatar da shi ba tare da matsaloli ba sai dai in an dakatar da basussukan da za a ci gaba da ciwo tattalin arzikin ƙasa saboda a samu a rage basussukan da suka taru
shi kuwa mai nazari a al'amuran yau da kullum kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi ƙarin bayani ne akan hakan
shi dai bashi muna yaudarar kanmu kuma muna jahiltar kanmu akan menene ma bashi a gaskiya ko a ina bashi yake ko a karamin mutum ko a babban mutum ko a gida ko a waje ko a ƙasa ko a wato al'umma bashi tsayawa ce ta kasuwanci duk wanda yake neman bashi kasuwanci ya zo ya shiga wato kasuwancin kala biyu ne wanda zai bashi bashin yana neman karuwa akan cewa da yayi wannan taimakon kuma ya bada waɗannan kuɗaɗen shi ma yayi ne saboda wani alheri zai zo masa shine idan aka dawo masa da kuɗin nan za a dawo masa da ruwa har ma kuma zai iya buƙatar wata martaba da mutunci da wasu ma umarni da zai rinka bayarwa yana da dama akan wanda ya bawa bashi nan kowanne da mai karɓa da mai nema a bashi irin na duniya da muka sani yanzu to irin bashin da muke karɓa a Najeriya kenan wato shine bashin sharholiya
abin jira a gani shine irin matakan da gwamnati za ta dauka wajen bude hanyoyin samun kudaden shiga masu karfi idan har za a biya waɗannan basussuka a cikin lokacin da aka kayyade Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya